نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا شرندا بيو قوتا على جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة زوا مدينة دبو دايا لأبي حدود البهندة بقوي ليدي دشاء أكم قوتا شاء أي ميلادية تدبو بيو دا شرندا بيار كمالي أن مكسابة دوا ونن مسلا تيمي البركة مسجد البخاري dake cikin wannan unguwa mai albarka ta tudun Malika a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujallaji guda. Wannan kuma shine darasin mu na 82 a cikin wannan littafi mai albarka. A darasin da ya gabata mun ji irin yanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsawatar matuƙa da kuma fuzgitaswa game da gululi, ma'ana ɗiban kayan wato ganima ba araba, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin waɗanda ya gani a cikin wuta duk da cewa sun fita jihadi tare da shi sakamakon wannan ɗabi'a ta gululi. Sannan mun karanta fasalin da yake bayani game da asra, wato yaya Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi da fursunonin yaƙi in an kamo su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yafe wa wasu daga cikinsu, yakan sa a karkashe wasu daga cikinsu, yakan sa wasu su fanshi kansu ko ‘yan uwansu su fanshe su da dukiya, yakan kuma yi musanyen fursunonin yaƙi wani lokaci, ya ce a sako masa musulmi da aka kama shi ma zai saki wato cikin kafirai waɗanda suke hannun musulmi. Yana aikata dukkan wannan cikin abubuwan da ka ji an ambata game da fursunonin yaƙi gwargwadon yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga maslaha. To kuma haka ya kamata ga kowane shugaba cikin shugabannin musulmi, duk sanda aka kama fursunan yaƙi, to shi ma yana da damar ya iji jihadi, ya kalli abin da zai fi zama maslaha da musulunci da al'ummar musulmi, sai ya aiwatar game da waɗannan fursunonin yaƙi. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin Allah da zartar da dokokin Allah a bayan ƙasa, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san a kalli kusanci ko a kalli makwabtaka ko a kalli zumunci ko a kalli kowace irin alaƙa duk ƙarfinta, idan mutum ya yi abin da doka ya kamata ta fita kansa, a ƙyala doka ce aiki a kansa. Wannan shi ne tsarin addinin musulunci. Domin kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin fursunonin yaƙin da aka kama a yaƙin Badar, har da babbansa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, wanda suka su sahabban da suke yanka kuɗin fansa ga waɗanda za a ce su biya kuɗin fansa, suka ji nauyin su yanka kuɗin fansa ga babban Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk da gashi ya faɗo a cikin fursunoni. Da haka sai suke ganin bari su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kara, su ce a yafe wa babbansa ba sai ya biya ba. Ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u minhu dirham, ce ko dirham ɗaya ne bai cika ba ka sake shi. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan fanshi wasu ko yakan saki wasu fursunonin yaƙi ta hanyar abinda suke da shi na wani ilimi ko wata gogewa ko wata fasaha a sa su su koyar da ƴaƴan musulmi wannan fasahar shine fansar su sai a saki su. Wannan duk yana daga cikin strategy da dabaru irin na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala وكان يمنع التفريق في الصبي بين الوالدة وولدها. النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا ربط كان هو دانتا cikin fursunonin yaki idan aka kamo wanda take da yaya kanana to ba a daukan ita a bawo wani cikin kayan ganima a matsayin rabansa yayanta kuma a tsitsinka su a bawa ne a bawa ne a bawa ne annabi baya raba tsakanin uwa da yayanta. Idan aka kama cikin fursunonin yakin akwai mace wadda take da karamin yaro to duk wanda za a bashi ita ko duk wanda za ta fada rabansa sai dai a hada masa har da danta. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya raba tsakanin ainihin wato uwa da danta a cikin fursunonin yaki. Wa yu'ti ahlal bait jami'an idan ya tashi yakan bayar da ita da dan nata gaba daya a gida guda. Ba za a dauki ita uwar a kai ta wani gidan dan kuma a bada shi a wani gidan ba. Duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bada gidan da zai ba su uwar to za a hada musu ne da dan. Karahata an yufarrika bainahum duk saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam baya son raba tsakanin da da uwa. Wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladin sa na 5 shafi na 413 zuwa 414. Haka Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi a cikin As-Siyar. Hadisi mai lamba ta 1566. Hadisin Abi Ayyub Al-Ansari radiyallahu anhu wa hassanahu Al-Albani fi Sunan Tirmidhi. Shaykh Nasiruddin Al-Albani ya hassana wannan hadisi a cikin Sunan Tirmidhi ko Jami'u Tirmidhi. Wa thabata anhu annahu qatala jasusan min al-mushrikin. Ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an kashe dan leken asiri cikin mushrikai. Wanda ya zo ya shiga burtu ya shigo cikin musulmi dan ya tatsi bayanai ya samu wasu bayanai ya koma ya sanar da mushrikai ga irin shirin ga irin abin da aka tattauna gashi an dauka yana cikin musulmi aka saki jiki aka tattauna ashe jasus ne dan leken asiri. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a kashe jasus ko annahu katala jasusan ya kashe wanda yake dan leken asiri min al-mushriki. Wannan hadithi Imam al-Bukhari ya rawaita shi a cikin al-Jihad wa Siyar hadithi na 351 hadithin Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhu wa lam yaqtul Hatiban amma kuma sai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a Annabi ya kyale shi bai kashe shi ba lamma jassa alaihi lokacin da yayi leken asiri ko kuma ya faɗi sirrin musulmi ga mushrikai. Domin an samu Hatib ibn Abi Balta'a ya rubuta wasiƙa ya aiki wata mace da za ta je garin Makka ya ce ta kai wa mushrikan Makka irin ga irin shirin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi a kansu kuma gashi musulmi ne. Da aka ta hanyar wahayi aka sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa to likiji ya fita. Domin an sanar cewa ga wata mace can ta tafi da wasiƙa dan ta je ta sanar da mushrikan Makka halin da ake ciki. Nan take Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Sayyidina Ali radiyallahu anhu da wani cikin sahabbai. Da haka aka ce a bi ta kan hanya a karɓo takardar. Da aka bi ta kan hanya aka je aka tarar da ita ina takarda ta ce ita ba wata takarda. Suka tone kayanta gaba ɗaya suka ga babu wannan takardar. Har ɗaya daga cikin sahabban ya ce to tunda ba mu samu ba mu koma mu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mun duba kayanta gaba ɗaya babu. Sayyidina Ali ya ce Annabi ya ce muna akwai ta ce muna babu kuma mu koma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muna akwai kuma ita ta ce babu kuma mu dawo. yace wallahi ko ki fito da ita ko yanzu kanki ya rabu da koyanki lalle akwai wasiƙa shine ashe a cikin kiso ta sa shine sai ta warware gashin kanta ta warware ta zaro ta kanta sai ta bayar to ana dawowa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam an bude sai aga Hadib ibn Abi Balta'a shine ya rubuta takardar ya bayar shi yasa ana jin cewa shine ya bayar sayyidina Umar yace ya makin Allah kai min izini in sare kansa munafici annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi ai ya je Badar ai duk wanda ya je Badar ai ya sha yace ya halarci yakin Badar la'alla Allah hattala ala ahli Badar Allah madaukakin sarki ya kalli sahabbai yan Badar yace eh maluma shi tun faqad gafartu lakum duk abin da kuka ga dawa ku je ku yi na riga na gafarta muku Allah madaukakin sarki baya saba alƙawari haka wannan ya ci darajar sabu ya me yasa kai haka yace to wallahi ga manufarsa shi yana da dukiya a can da kaza shi ba shi da yan uwan da za su ba dukiyarsa da abin da ya baro kariya waye yayi haka ne dan su dan bashi dan su sauci su dan kula da kaza da su Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ci kyale shi to shine nan sai Ibn al-Qayyim yake cewa kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya kashe jasus wanda yayi leken asiri na musulmi cikin mushrikai amma walam yaqtul hatiban bai kashe Hatib ibn Abi Balta'a ba lamma jassa alaihi lokacin da ya faɗi sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mushrikai wa zakara shuhudahu badaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kyale shi ya kuma ambaci cewa ya halarci yakin Badar Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadithin a cikin al-Jihad hadithi na 307 Imam Muslim ya kawo shi a cikin Fadailus Sahaba hadithi na 2494 hadithin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fastadalla bihi man la yara qatl al-muslim al-jasusi to da wannan ne malaman da suke hujja da cewa ba a kashe musulmi dan leken asiri da wannan magana ko wannan hadithi na Hatib ibn Abi Balta'a suke hujja sun ce in an kama in dai a cikin musulmi aka samu jasus wanda ya faɗa wa kafirai wani liket na ba ta gane ya faɗi wani liket ga musulmi wato ga kafirai game da musulmai to ba za a kashe shi ba a wajen wasu cikin malamai suka ce hujjar su wannan kissa ta Hatib ibn Abi Balta'a wasadalla bihi man yara qatla kuma da wannan hadisin waɗanda suke ganin lalle dan leken asiri cikin musulmi za a iya kashe shi su ba sun yi hujja da wannan kissa ta Hatib ibn Abi Balta'a da haka sai zama malaman da suka ce ba za a kashe jasus ba in dai cikin musulmi yake sun yi hujja da kissar Hatib waɗanda kuma suka ce lalle ko cikin musulmi yake in aka same shi yayi leken asiri ya faɗi sirrin musulmi ga kafirai to za a kashe shi su ba sun yi hujja da kissar Hatib ibn Abi Balta'a kamalik kamar Imam Malik وابن عقيل ابن عقيل من اصحاب احمد دغ المدري امام احمد وغيرهما ده وسنسو قالوا سكتي لانه علل بعله مانعه من القتل منتفيه في غير وين ده سكتي اه اي حجه مت ذا اكشه وين ده كي دان ليكن اسيري cikin musulmi qissar Hatib ibn Abi Balta'a سكتي دليلي لانه شيما Hatib ibn Abi Balta'a ullina bi illati mani'a am fadi illa ko dalili ko sababin da ya hana min alqatl a kashe shi mun cewa ya halarci Badar to yanzu aka kama wani shi ma ya ji fadi sirrin musulmi shi ma ya halarci Badar shi sai suka ce mun tafiyatin fi ghairi da ka wannan dalilin da yasa aka ce a kyala Hatib to wannan dalilin ya kore akan wanda ba Hatib din yanzu aka samu ga wani cikin musulmi ya zama informer ai shine dan likan asiri ya zama informer yana daukan sirrin musulmi yana gaya wa waɗanda suke magauta musulunci suka ce za an kama shi ya shigo hannu za a kashe shi me yasa suka ce saboda kissar Hatib ibn Abi Balta'a aka ce to ai shi Hatib ba kashe shi bai suka ce me yasa ba kashe shi ba ba ku ji a cikin hadisin da aka ce za a kashe shi ba annabi ya ce ai ya je Badar to wannan dalilin da yasa aka kyale Hatib wannan dalilin iya Hatib ya tsaya ba zai tsallaka kan kwalinsa ba da kan an samu wani a yau yayi irin wannan hukuncin sa kisa domin shi ba Hatib bane shi Hatib abin da ya hana kashe shi ya je Badar walau kana al-islamu mani'an min qatlihi
domin da iya musulunci ne ya hana a kashe haɗi lam yu'allal bi akhass minhu to da baza'a wato lam yu'allal baza'a fi sababi bi akhass da abin da yafi zama kebantacce minhu sama da musulunci yanzu shi ai ba ce aka yi sabbi da shi musulmi bane aka kyale shi an ce an kyale haɗi ne saboda ya je bada inda an ce ai sabbi da shi musulmi ne to sai ya zama hukuncin daga yanzu ko zuwa yaushe ne aka kama musulmi ya faɗi sirrin musulmai ga kafirai sai a kyale shi saboda shi musulmi ne amma haɗi an kyale shi ba wai dan yana shi musulmi bane an kyale shi ne saboda shi ya je bada ko kun fahimta لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير دوما شي حكمتي إذا علل إن أكف دليل حكمتي بالأعم دليل ما في فائي كان الأخص فسي زما دليل كي فانتتشي عديم التأثير يا لو باشي لو التأثير وهذا أقوى كما ونا شي فكر فيه فما ينزل كاغا شي حادي abin da ya hana a kashe shi dalili ne a khas ba a amma ma'ana ba dan yana musulmi aka ki kashe shi ba an ki kashe haib ne saboda ya je badar na farko musulmi ne to ba wannan dalilin bane dalili a khas ba a amdin ba dalili a khas shine li annahu shahida badaran saboda kawai ya je badar wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallama itika abidil mushrikina idza kharaju ila almuslimina wa aslamu ya kasance daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam itika abidil mushrikina yan tabayin mushrikai idza kharaju ila almuslimina idan suka fito suka dawo wajen musulmai wa aslamu suka musulunta su ba kama su akai bayi ne amma bayin da na mushrikai ne sai suka baro mushrikai suka dawo cikin musulmai suka musulunta hukuncin su kawai za a yi manzo Allah ya yanta su haka sun da sun shiga musulunci musulunci ya yantar da su yanzu ba za su zama an bautar da su ba wa kana min hay wa kana min hadihi ba za ka ce wa kana min hadihu ba kamar yanda ya rubuta sai ku gyara wa kana min hadihi ya kasance daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam anna man aslama ala shay'in fi yadihi duk wanda ya musulunta a hannunsa akwai wani abu kuma wannan abun na musulmai ne fa huwa lahu ya zama nasa walan yakun yurda ala almuslimina a ayan amwalihim allati akhadha alkuffaru minhum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana dawo wa musulmai ainihin dukiyoyin su waɗanda kafirai suka kwace daga hannunsu ba ƙaharan da ƙarfe ba da islamin bayan sun musulunta na ba ta gane sai aka je yaki sai aka yi rashin nasara mushrikai sai suka yi nasara akan musulmi ai kaga musulmai suka yi nasara suna tattare dukiyoyin mushrikai a matsayin ganima to sai aka yi rashin sa'a a wannan lokacin su kuma mushrikai ne wal harbu sijal yau gare ka gobe kuma a kanka dan haka sai ya zamanto su kuma mushrikai a ranar su kuma bisa wata kaddara ta Allah ko hikima ta Allah sai suka yi nasara da suka yi nasara sai suka kwakwace kayayyakin musulmai suka dukiyoyin musulmi to bayan sun kwace kuma su ma suka je can suka rabawa ne yace yana son kaza wani yace yana son kaza can sai kuma Allah ya shiryo wasu daga ciki sai suka musulunta suna musulunta sai wani cikin musulmi ya ga ai wannan takalmin nasa ne da a guri a yaki kaza aka kwace masa wannan shi kuma ya ga wannan wayar ta wuce yaki da muka yi na guri kaza anan wayata ta fadi ko anan wani kafiri ya murde wani ya murde ya kwace yanzu kuma wannan nan yanzu ya musulunta tunda ya musulunta kuma ya zo da abin da ya kwata a hannun ka gurin yaki ya zama nasa ba za a dama da shi an gane ko za a dama da shi ka ji yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake saboda yanzu ka kwace shi abin da an ba shi ba kama san hanyar da ya mallaka ba kila su yayi kila a shi ma a can wajen rabon irin ta suka nima aka raba aka ba shi ya zama nasa da aka annabi sallallahu alaihi wasallam duk dukiyar da aka karba daga hannun musulmai ta hanyar karfi fin karfin su da aka yi a wurin yaki to bayan waɗanda suka yi fin karfin su musulunta annabi baya kwace ta mayar wa musulmai kayan su fasalon ibn al-qayyim rahimahullah yace ga wani fasal وثبت أنه قسم عرض بني قريزة وبني النضير يا تبت النبي صلى الله عليه وسلم يا ربا غونكي نبني قريزة da kulotansu da kuma banun nadir lokacin da aka kore su to wuraren su ji sai aka rabe su wa nisfa khaybara hadda rabun kasar khaybar ko gonakin khaybar manzo Allah duk sai da ya gididdu ba ya rarraba su bainal ganimi da sakanin masu ganima sakanin waɗanda suka samu ganima an fahimta ko wa azala nisfa khaybara liman nazala bihi ya kuma karbe kusan rabin khaybar liman nazala bihi ga waɗanda suke sauka wajen sa min alwufudi na daga baki manyan baki wal umuri yakan kwace ko yakan karbe ko ya karbe rabin khaybar kuma saboda waɗanda suke zuwa ba su da gonaki wasu za ga manyan mutane ne wasu baki ne sun zo ba su da gurin noma annabi ya kan ba su irin wannan gonaki wal umur da kuma wasu al'amura da ka iya tasowa wa nawaibin nasi da irin ibtila'o'i da musibu da kan fada wa mutane wani za ka ga gonar sa ko gonakin su an yi ambaliya duk ruwa ya ci to da ma gonakin tun da khaybar gaba ɗaya musulunci ta dawo karkashin musulunci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kakkarbe gonakin khaybar ya babbayar da su akan irin waɗannan masalih na musulmi na musulmi ولم يقسم مكة اما النبي صلى الله عليه وسلم da akai fato makka ai ya karbe garin makka ta dawo karkashin musulunci amma bai gididdi ba garin makka ma'ana bai raba ta mai ta faqala ta'ifatun li'annaha darun nusuk wasu malamai suka ce abin da yasa garin makka duk da an ci su da yaki annabi bai rarraba ta ba kamar yanda ya raba gonaki da fulotan banu quraiza da banu nadir annabi bai raba garin makka ba saboda darun nusuk shi garin makka gidan ibada ne fahiya waqafun daka shi makka ita makka gaba ɗaya waqafi ce minallahi waqafi ne Allah yayi ala ibadihi akan bayansa daka duk musulmi suna da haƙƙi da ita daka Ka'aba gaba ɗaya ta musulmi ce gaba ɗaya na fata an gane da haka ita ba za a ce an karbe an ci garin makka da haka ita ma ba a rarraba ta kamar yadda aka raba banu nadir da banu quraiza ba wa qala ta'ifa wannan shine ra'ayin wasu malamai suka ce ban da garin makka na bai raba ta ba me yasa bai raba ba suka ce saboda darun nusuk gidan ibada ne cibiya ce ta ibada ga al'umma wa qala ta'ifa wasu malaman suka ce al-imamu mukhayyarun fil ardi komanda ko shugaba an bashi zabi game da gonaki da fulotai baina kismatiha ko ya rarraba wa baina waqafiha ko ya maida su waqafi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka haka mukhayyar shugaba yana da zabi an ci wani guri da yaki to suna da gonaki suna da ainihin wato kadada kadada da ake noman rani da aka yana da damar ya rarraba ga al'umman musulmi yana da damar kuma ya maida wannan gurin ya zama wakafi an gane ko sai da shi ya zama wakafi aka ce ya zama wakafi za a iya cewa ana noma gurin in an sayar da amfanin a dinga kula da masallatai ko a dinga kula da marayu ko a dinga kula da gajiyayyu ko a dinga zuwa musulunta da mafusa da kudin ko na abu mai kama da haka qalu suka ce annabi yayi haka sallallahu alaihi wasallam qalu suka ce wal ardu la tadkhulu fil maghani ita ƙasa ba ta shiga cikin kayan ganima al ma'muri bi kismati wanda aka yi umarni a raba ba ta ciki balil ganaimu ganima ba wata aba bace face hiyal haywanu dabbobi wal manquli manqulu da duk abin da za a iya dauka mota mashin keke takalmi doki duk abin da za a iya dauka to gona ko ina za ka kai ta na'am fulotai ina za ka kai su to shi sa su wayannan malaman kashi na biyu suka ce duk abin da ya shafi land to ba a raba shi لان الله لم يحل هذا غير هذه الامه suka ce domin Allah madaukakin sarki ai bai halatta ganima ba sai ga wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahalla lahum diyar al-kuffar wa ardahum sannan ya halatta musu gidajen kafirai da gonakin su ka kaulihi ta'ala fi diyar fir'aun kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa game da gidaddajin fir'auna wa kaulihi da mutanansa wa ardihim da gonakin su Allah ya ce wa awrathnaha bani isra'il mun gadar wa banu isra'ila gidajen fir'auna da mutanansa mun gadar wa banu isra'ila gonakin fir'auna da mutanansa shine wa awrathnaha bani isra'il suratul shu'ara aya ta 58 wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qasama wa taraka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam qasama ya raba wa taraka ya bar wasu kuma bai raba wa umaru lam yuqsim shi kuma sayyidina umar lokacin da ya zama khalifa sai ya zama baya raba in dai an abin ya shafi land fulotai gonaki baya raba bal daraba alaiha kharajan mustamirran lil muqatalati fa hadha ma'ana waqafi alaysa ma'anahu al waqaf alladhi yamna'u min naqal al milk sayyidina umar shi baya raba sai dai daraba alaiha kharajan yana sanya haraji akan gonakin yakan sanya haraji kuma haraji mustamirran wanda babu rana tsayawarsa wato haraji ne wanda yake diman wa da'iman kullun ana ko da yaushe ana karbasa ko duk wata shida shida ko duk shekara lil muqatalati sabida samun wato ga mayaka wannan harajin aka karba lil muqatala sabida a samu ƙara siyan makamai da training din sojoji da abu wanda ya kama da haka fa hada ma'ana waqafi wannan shine ma'anar waqafin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya raba wani lokaci kuma yakan fatta waqafi to shi sayyidina umar sai ya dauki bangaren waqafin kaga waqafin da yake laysa ma'anahu alwaqafu alladhi yamna'u min naqal almilk amma ba yana nufin irin waqafin da yake hana mallakar ta tashi daga hannun wani ta koma wani ba bal yajuzu bay'uha bal waqafi ne wanda yana halatta siyar da shi kama huwa amalul umma kamar yanda wannan shine ra'ayi ko aikin malaman al'umma na musulunci da aka kaga kenan abinda sayyidina umar yayi waqafi ne amma in wani yazo zai iya cewa kai gonakin nan duk da aka ce waqafi ne ni kuma din na rarraba su amma inda da aka waqafi ne amma ba wanda zai hana abin ya tashi daga mallakar wani ya koma hannun wani ba wa qad ajma'u ala annaha turasu shi sa malaman musulunci gabaɗaya sun ijma'i akan irin wannan ana iya cin gadan su yanzu irin wannan sai aka yanki wani bangare sai aka ba mutum ko gona ko fili ko wani abu kamar da haka za a iya cin gadan sa in ya mutu wa nassa ahmad ala jawaz ja'alha sadaqan shi sa imamu ahmad ya nassanta cewa ana iya sanya irin wannan gonar da aka ba wa mutum ya bayar da ita ga matarsa a matsayin sadaki ina sadaki ce gonar da aka raba ta wata guri kaza lokacin da aka ci gari kaza da yaki na ba ta wannan gona a matsayin sadaki imamu ahmad ya ce yayi kaga kenan ashe waqafi ne wanda zai iya tashi daga hannun wani ko ma hannun wani wal waqafu innamamtuni abai'uhu ai shi waqafi wancan na asali da kasali abinda yasa aka hana siyar da shi lima fi zalika min ibdali haqqil butul al mawquf alayhi an hana ya siyar da waqafi shi wancan na asalin saboda abin da ke cikin siyar da shi na ibdali haqqil butun al mawquf alayhi wato saryarwa da kuma bata haƙƙin waɗanda suke cikin wannan waƙafin shi wanda ya waƙafin ya ce ya yi wannan waƙafin don marayu to in aka ce an siyar da wannan waƙafin to ya za a yi da haƙƙin marayu ke shi sa shi wancan waƙafin aka ce ba a siyar da shi ba a kyautarsa ba a gadarsa ba za ka gina masallaci ba to yanzu in zai iya tashi daga hannun wani ya koma wani ko a siyar kenan al'umma yanzu kamar masallacin nan duk al'ummar gari sun karbe shi a matsayin wakafi suna sallah shikenan kawai sai a ce mai masallacin ya bada ya ba wani shi yazo ya rushe gida na fata an gane ko kuma ya mutu mai masallacin ƴaƴan zuwa su ba sai su wannan gurin sun tashi masallaci kawai sun ga yayi kankwana da wannan yanda ya cross din nan zai daraja da haka su sayarwa za su to shi sa shi wancan wakafin irin wanda ake ko na makaranta ko na masallaci ko dukan ire-iren wannan ba a siyarwa amma shi wancan wakafin ana iya sayar da shi wal muqatalatu haqquhum fi kharaj al ard mayaka su kuma haƙƙin su ne na abinda aka samu na harajin wayannan gonakin fala yabdul bil bai'i shi sa wannan haƙƙin nasu baya saraya baya baci bil bai'i dan an siyar wa naziruhu bai'u raqabati al mukatab wato wani misalin da yake daidai da irin wannan shine siyar da raqabati al mukatab wato siyar da wuyayen bawa mukatab وقدن عقد فيه سبب الحريه باين دكان wasu sababba ta samun na samun yanci an riga kulle yarjejeniyar samun yanci da gare shi kuma a sayar da shi bil kitaba ta hanyar kitaba domin kitaba shine kana da bawa ka ce masa ko shi ya nemi alfarmaka ko kai da kanka ka ce wane duk wata ina son ka dinga bani 30,000 daga nan zuwa shekara 3 in kana ba da 30,000 duk wata nan da shekara uku na shikenan kafin shi kanka ko shi bawon ya kakan sai ce yana so a yanka masa kudin da zai bayar yana bukatar yanci a ce to zaka iya biyan miliyan 5 a daidaita ya ce eh ya karba shikenan to zan dinga biyan ta duk lokaci kaza zan kasa ta gida kaza zan dinga biya to yana cikin biyan kuma shikenan sai a sayar da shi na fatan gani shi ne misalin wanda ya gina masallaci wakafi ana cikin sallah ana ibada kawai sai ya siyar kamar bawa ne mukatab yana cikin biyan kudin da zai fanshi kansa kuma ya ji an siyar wa shi fa innahu yantakilu ila al mushtari mukataban kama kana inda al bai to in ku an siyar da bawa mukatab to zai tashi ya koma hannun wanda ya siye shi a matsayin mukatab an gane ko kama kana inda albai'i kamar yanda yake a wajen albai'i wanda ya siyar da shi misali an ce biya miliyan 5 sai me shi ya siyar da shi bayan ya biya miliyan 3 saura nawa to zai koma a hannun wanda aka siyar wa shi kamar a hannun wanda ya siyar da shi haka zai dora ya ce to dama ina da balance na miliyan 2 haka zan cika maka miliyan 2 shikenan ba za a rushe kitaba din ba domin ya riga an kullata kuma ya fara biya sai dai har yanzu ba zai zama bawo ba zai zama yantacce ba ya zama da har sai ya zamanto ya biya kudin fansan nan gaba ki daya wa mana'a sallallahu alaihi wasallam bi ikamatil muslimi bainal mushrikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi ya je ya zauna tsakiyar arna shin ya rasa inda zai je ya zauna sai tsakiyar sabon gari ko da yake sabon gari yayi kamar fage local government ce ko to amma dai shi ne misali duk da cewa kaga garin Kano yana da girma kuma sabon gari wani bangare wata unguwa ce kawai a cikin Kano to amma a ce duk unguwannin da suke cikin Kano babu inda yi maka daidai ka je ka zauna ko zai ka je cikin arna wato tsakari tsamo-tsamo a cikinsu ko mutum kawai ya bar duk yankunan musulmi ya tafi can ƙasa arna kawai je ya zauna a can annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi ya zauna a cikin arna da sharadi idza qadara ala alhijrati inda zai iya yin hijira inda zai iya yin hijira to koda yanayi ya sa yana can to in ya dan samu abin da zai iya tashi da gurin ya tashi amma a ga mutum yana zuwa cikin wannan surkukin cikin arna tun da kuruciya har karbi girma ya zo har mutum ya manyanta wani ma kuma gan shi ma ba rayuwa mai kyau akai a can ba shine tsohon kurmi da ake cewa an bayyana ko to kaga wannan kuskure ne kamata koda wani dalili ne yasa mutum yake zauna a can ko yanayin aiki ko kaza to kamata da zarar mutum ya samu transfer kai ya kalli yanayin yana da dadin zama ya tashi ya koma cikin yan uwansa musulmi wa qan dan ka dauka abun wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya karfafa hanin sai yace ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina azhuril mushrikin yace ana bari'un ni kam na riga na kubuta na barranta min kulli muslimin daga kowane muslimi yuqimu baina azhuril mushrikin da yaje ya zauna a tsakiyar mushrikai ila ya rasulullah akace ya maikin Allah lima saboda an ce abin da ya faru akwai wata kabila da ake kira kabilal kaf'am kabilal khas'am to a iyayen da musulmi suka sani da annabi sallallahu alaihi wasallam mushrikai ne kabilan da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wata sariya sariya ita ce karamar rundunar da bata wuce mutum 400 ba su ake kira sariya sai annabi ya aika wannan sariya dan ta kai farmaki wannan kabilan khas'am din to ashe a cikin su akwai musulmai da haka musulmin kawai sai suka je suka fake suka yi ta sujada suka yi ta sallah dan su nuna su fa musulmi ne ina kawai musulmi suka afka mu suka kakkashe wasu daga ciki sai daga bisani aka samu labari fa garin misri akwai su mushrikan sannan akwai wasu musulmi a cikin garin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yace to su ɗan uwan waɗanda aka kashe musulmin a ba su rabin diya maimakon a ba su cikakkiyar diya sai aka ce a ba su rabin diya saboda da laifin su da laifin wanda suka kashe su su laifin wanda suka kashe su sun san musulmai ne tun daga alamar suna sallah ma suka far musu an gane ko su kuma a tsammanin su waɗannan kawai irin bugen nan ne dan kar a yake su shine suke sallah su kuma ashe musulman ne su kuma laifin su dan me sun san su musulmi ne suka je tsakiyar arna suka zauna to shi sa maimakon da ba wannan layin aka biyo ba cikakkiyar diya za a ba wanda aka kashe sai annabi ya ce a ba su rabin diya saboda laifin su su biyu suka yi tarayya wajen laifin da laifin rabin wanda suka kashe su rabin su kuma da suka zauna a kasar tsakiyar arna ina fata an gane to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ana bari'un min kulli man min kulli muslimin yuqimu baina azhuril mushrikin la barranta daga dukkan musulmin da ya rasa inda zai zauna ya je ya zauna tsakiyar arna mushrikai ila ya rasulullahi walima haka ce ya manci Allah me yasa kace haka ala la tara anarahuma za Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za a iya bambance tsakanin su ba yanzu duk wanda yake zauna a kudu cikin mutanen mu irin shigar su yake wani ma ya iya yaran su to yanzu irin wannan yanzu zaka iya kawware shi kai a matsayin ka na bako ka je zaka yaki wannan wurin sai ka je ka samu mutanen can mutanen mu musulmi da suke zauna a can da kananan kaya da shiga irin ta wace ya zaka iya gane cewa wannan musulmi ne wancan kuma ba musulmi ba ne an gane ko ba za a iya gane musulmi saboda yanayin su ya zama iri daya shigar su ta zama iri daya kila ma dabi'u duk sun fara sarkewa sun fara zama iri daya to haka ba za a iya bambance wannan musulmai bane wayannan ba musulmi bane to in yaki ya tashi za a iya yin ta'adi a madadin a kashe arna kadai a kashe hadda musulmai me yasa saboda babu wani ma'auni da za a iya gane mutum ne ya ji ya rayu da shi da ƴaƴa da jikoki ya ji ya tara ƴaƴa da iyalai har da jikoki a cikin tsakiyar arna shi kansa ba shi da aminci domin in abubuwa irin nasu ya tashi shi ta ɗanya cikin su kamar yadda zaka samu irin rigingimu ko na kabilanci ko na addini ya tashi irin wayannan zaka farkon wayanda suke zama victim ake karkashewa hatta irin kasashen arnin irin wannan musulman ne da suke zauna a cikin su tunda sun riga sun san na farko ga ka musulmi ne kai dama babban laifin kake
su su bi da haka in suka tashi irin wannan kawai za su farwa musulmi. To amma kaga in ka zaman to ka shigo cikin ƴan uwanka musulmi akalla kana da aminci, kana da immunity. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rawaice shi, hadithi na 2645, Imam Tirmidhi a cikin As-Siyar hadithi na 1604, hadithin Jarir bin Abdullah al-Bajali رضي الله عنه وصحابه الألباني في هذه السنة. وقال من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقالنا حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم دوان دي تاريا دا مشركي يكما زونا غريب دا او انغوا دا او بري دي تاريا دا شي فهو مثله يا زمان إرس حكا مسلمين يتبو جن انقوانسا مسلمين يزونا in ma wani abu ya faru shikenan ku daban su daban. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Jihad hadithi na 2787, hadithin Samura ibn Jundub radiyallahu an wa sahahu al-Albani fi sunan Abi Dawud wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tanqati'u al-hijratu, hijra fa ba ta yanke. In an matsa maka aka hana ka addini anan tashi ka koma inda ba za ba tsangwama za a baka kai addini, da aka hijira babu ranar yanke wata hatta tanqati at-taubatu sai ran da tuba ya yanke. Tuba ko ba zai yanke ba sai ran da rana ta hudu daga mafadarta. Da aka da zarar an matsa maka an hana ka addini alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, ko haifaka aka a garin tashi ka bar garin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba garin maka aka haife shi ba kuma ya tashi ba shi saboda din ballantana ma kila kai ba ma haifaffen guri bane kuma an tsangwame ka an hana ka yin addini saboda ba ku da karfi a gurin. A ce wai sallah ma ba za ku iya yin jam'i ba saboda kawai ba ku da karfi a gurin, ba ku isa ku yi sallar juma'a ba ranar juma'a, sai dai ku hawo abun hawa ku yi tafiyar kilomita mai yawa ku tafi wani local gamman din can ne za a samu musulmi da yawa, me da to koma can local gamman din ma. Na fata an gane. Zaka da ana samu irin wannan. Zaka hijira ba ranar kasewar hijira har sai ran da tuba ya yanke. Wala tanqati at-tauba, tuba ko ba zai yanke ba hatta ta tulu ash-shamsu min maghrib, sai ran da rana ta hudo daga mafadarta. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rubuto shi a cikin Al-Jihad hadisi na 2479, Imam Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra a cikin As-Siyar hadisi na 8658, Imam Ahmad a cikin Musnad Mujallad na 4 shafi na 99, hadithun Muawiya radiyallahu an wa sahahu al-Albani fi sunan Abi Dawud wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace satakunu hijratun ba'da hijratin, hijra za ta ci gaba da kasancewa bayan hijra. Fa khiyaru ahli al-ard, zababbu cikin ma'abota kasa, alzamuhum muhajaru Ibrahim alayhi salam. Fa khiyaru ahli al-ard, zababbun ma'abota kun wa'inda suke rayuwa a bayan kasa cikin yin hijira, alzamuhum muhajaru Ibrahim, wa'inda suka lazumci gurin da annabi Ibrahim ya yi hijira. Ashe ka ga annabi Ibrahim shi ma ya yi hijira daga Iraki da Hijaz ya koma kasar Sham. An gane ko? Alzamuhum muhajaru Ibrahim, wato mafi lazumtarsu ga gurin hijirar annabi Ibrahim alayhi salam. Ina ne gurin hijirar annabi Ibrahim alayhi salam? Shi ne kasar Sham, wanda yanzu Siriya tana cikin yankin Sham din a wancan lokacin. Naka nan ne gurin da annabi Ibrahim ya yi hijira, ni muhajirun ila rabbi, nan ne ya yi hijira. Naka ya bar yankin Iraki, ya bar yankin Hijaz, ya koma kasar Sham. To mafi alherin masu hijira su ne waɗanda suka yi hijira daga inda suka yi hijira zuwa kasar Sham. Nan ne gurin hijirar annabi Ibrahim. Wa yabqa fil ardi shiraru ahliha, da aka duk mutanen kirki idan al'amura suka rincaɗe a cikin alamomin tashin alkiyama ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa. Al'amura za su lalace, za su rincaɗe, mutane za su yi ta yin hijira suna yin yankin Sham. Duk mutumin arziki yana kokarin yin kasar Sham. Sai ya ce wa yabqa, duk inda kaga wayanda basu hijira ba sai annabi ya ce wa yabqa fil ardi wayanda zasu yi saura a ban kasa ba a sham ba shiraru ahliha sune ashararai cikin ma abota rayuwa a doran kasa talfizuhum wanda su ita kasar sham din talfizuhum tana fitar da su daga cikin ta mutum za ka ga ba sai ga magaran garin sham din bai masa ba kawai sai ga tattara ina sai ya ma wasu suna hijira suna shigo sham su kuma duk waɗanda suke mutanen banza sham duk sai ta kore su duk za ta dinga fitar da su sai ga mutum ya ga kai nan an matsa masa da yawa nan ba sakewa kai nan ba a ce ba sharhodiya nan a ce ba ɗan shaye-shaye nan a ce da kai abu kaza sai a ce musulunci daga duk ire-iren waɗannan ƴan duniya sun kaɗe sun fice daga nan talfizuhum araduhum kasassu da inda suke zaune duk tana ta furfutar da su daga cikin gidajensu wayahshuruhumullahu ma'al kiradati wal khanazir akwai kuma ruwayar wataqadharuhum nafsullah Allah madaukakin sarki baya son su watahshuruhumun nar wuta za ta tattare su ma'al kiradati wal khanazir tare da birrai da aladu wannan dai yana daga cikin alama ce cikin alamomin tashin kiyama mutanen kirki za su ta yin kasar sham dama an ce za a tashi an kiyama ne a kasar sham shi yasa za ga mahshar taron mahshar sham kamar yadda cikin alamatu sa'a da malamai suke kawowa sun faɗa haka zabi da haka za ga duk mutanen arziki suna yin can mutanen banza kuma suna kucewa daga cikin ta wayahshuruhumullah Allah ta'ala zai tattara su ma'al kiradata wal khanazir tare da birrai da aladu wannan hadithin hadithi ne wanda yake Imam Abu Dawud ya roce shi a cikin Al-Jihad hadithi na 2482 Imam Ahmad a cikin Muslim Mujallad na 2 shafi na 199 hadithin Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma wa sahabu al-Sheikh Shakir al-Musnad Sheikh Ahmad Shakir ya inganta wannan hadithin da yayi tahqiqin Musnad na Imam Ahmad Aslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil aman was-sulh wa mu'amalati rusul al-kuffar wa akhadh al-jizya wa mu'amalati ahli al-kitab wal munafiqin wa wafa'ihim bil ahd Aslun bala yace ga wani fasali a cikin wannan fasalin zamu ji koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam fil aman game da bayar da aminci an gane ko shine al-aman kad ajarna man ajarti ya ummu hani al-aman shine wani musulmi ya bawa wani kafiri mafakar siyasa shine al-aman ya ce John duk da cewa dukkaninmu musulmi ne amma na bawa John ko cikuma an gane ko na bashi mafakar siyasa ya zauna kafuri ne wanda ba shi da matsala zai zauna nan kar wanda ya tsangwame shi kar a cutar da shi kar ni a matsayina na wani na bashi al'amani zamu karanta hadithin lebura ma zai iya bada amani sai dai suka ce yanzu tunda akwai gwamnatoci da dauloli idan ya zamana irin wannan bada mafakar siyasa sai shugaba ne yake da wannan to kar a samu wani individual cikin ƴan ƙasa ya ba wani amana amma idan a yanayin zamantakewa na ƙasar shugabanni da tsarin dokokin ƙasar sun ba da dama har ƴan ƙasa za su iya ba wani kafirin amana mafakar siyasa to koda lebura ne ko mai shara ko ainihin wato dan bola bola yace ya ba wa wani kafiri aman yace kar a cutar da shi kar a tsangwame shi kar a gaya masa magana kai to wannan ta zauna na fata gani shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiga garin makka ina jin a cikin fatu makka sai ga ummu hani yar uwar sayyidina ali ce tana zuwa sai ta ce ya makin Allah wana na bashi amana na bashi mafakar siyasa amma dan uwanka dan baffanka kai Aliyu ya ce sai ya kashe shi
annabi sallallahu alaihi wasallam yace kad ajarna man ajarti ya ummu hani, mun bada mafakar siyasa da duk wanda kika ba mafakar siyasa yake ummu hani. Da haka a tsari na musulunci kowa yana da mutunci, ba za a waye gari yace babu mai kima, ba mai daraja, ba a yi haka. Kamar irin rayuwar da muke yi yanzu, rayuwa ce wadda ba irin ta musulunci ba, ce ba wani ba dattijo, ba wani mai girma ko saboda ilimi ko saboda mulki ko saboda shekaru wanda za a mutunta shi a kimanta shi, in ya faɗi magana a karɓa, a al'umma ta shiga matsala, al'umma tana cikin ruɗani. Kuma waɗanda za su fi zama victim, matasan da suke zama suna tsageranci da rashin kunya ga masu daraja da masu kima na zamaninsu, za su kai wannan matsayin wata rana a cikinsu wani zai zama shugaba, a cikinsu wata rana wani zai zama dattijo a unguwa, a cikinsu wata rana wani zai zama babban mutum, shi ma zai ɗanɗani irin wabala amrihi kamar yadda shi ma ya yi wa nasa. Shi yasa girmama na gaba da girmama wanda Allah ya girmama shi, kaga wannan kanka ka girmama. Domin kai kai ma Allah ta'ala ila kai ma wata rana zai kai ka wannan matsayin ko kai ka wannan shekaru ko kai ma, sai a yi maka mu'amala irin yadda ka mu'amalanci manya da masu mutunci na zamaninka. In kuka ce ba wani babba, kowa ka gaya min magana, kowa ka fito social media ka zage shi, to har yanzu ba a gama samar da fasahohi, har yanzu ba a kare su ba. Ila sai lokacin da kai ka zama babban mutum ko ka zama dattijo unguwa, lokacin wata fasahar kuma za ta fito wadda ta fi isar da sako wajen cin zarafi da keta mai mutunci fiye da ta zamaninka. A lokacin kuma kamata dinta da ce kuma ta maimaito. Saboda haka a ka'idar musulunci kaga kenan, mai sharan masallacin nan zai iya zuwa, za a bubbuge wani ya ce a wani kyale shi ni ya shiga alfarmata, a ce ba mai alfarma ya shiga rigar alfarmata. A duba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita, dan ka san irin wannan rigar alfarma fa akwai ta, lokacin da annabi ya tafi Taif dan yin da'awa, aka jajjefe shi, aka ji masa rauni, aka turo wawaye suka gaggaya masa maganganu, ya dawo ba daɗi, da zai shigo garin Makka fa ana shi shigo haka. Sai da ya shiga rigar alfarmar Mut'im ibn Adi, Mut'im ibn Adi ya zo ya samu kafuran makaici ya shiga rigar alfarmata, da haka zai dawo cikin gari kan wanda ya gaya min magana. Shikenan kuma a ce kafirai ma suna da wannan, mu ne musulmi da muke da tsari, muke da annabi sallallahu alaihi wasallam, muke da alkurani, mu ne za mu zama karazibe. Wannan shi ne al'amal. Insha Allah za mu tashi dai kan wannan fasalin, don mun shiga ma kila lokacin ya riga ya abinda muka karanta ya zama daidai. Allah ya ba mu gada kuskuren da muka yi ko tuntuɓan harshe, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.